daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60-25-16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu ta tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a daidai wannan lokaci.
Dan dai ba a dora tattalin arziki a wannan turken ba na masana'antu, wato zaka ga duk irin yancin da kasa za ta samu da kuma irin cigaban da za ta yi da irin taimaka al'ummar ta za ta yi, zaka ga ana samun gidi.
Yadda masana'antu tattalin arziki suka fara fashin baki kenan yayin da Najeriya ke shirin bukukuwan cika shekaru 59 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallakan Burtaniya. Muna dauke da wasu rahotanni amma fa duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wasu dubban yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyin da ke adawa da su ke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara da aka yi ana ta zanga-zanga kan zabukan yankin da ma siyasar kasar dungurungun. Gangamin na jiya Lahadi shine na babban yunkuri na farko da kungiyoyin siyasa na masu ra'ayin sassauci da kuma jam'iyyu masu alaka da su tun bayan zaben da aka gudanar a farkon wannan watan. Abubuwan da suka faru gabanin zaben na ranar 8 ga watan Satumba, musamman ma yadda wasu jami'an zabe suka yi ta hana 'yan takara bangaren adawa tsayawa takarar, shine babban musabbabin wannan zanga-zanga ta kyamar gwamnati da aka dade ana yi wadda an yi shekaru da dama ba a ga irin ta ba. Sai dai a maimakon zabe, abinda ya fi aukuwa a ranar 29 ga watan Satumba shine danniyar siyasa, yayin da 'yan raji suka buƙaci da gwamnati ta dakatar da ɗaukar matakin kai samami inda aka auna shugaban 'yan adawa da yake yaƙi da cin hanci da rashawa Alexei Navalny da kuma duka inda magoya bayansa suke a faɗin ƙasar. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar Democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Muna ɗaukar dukkan matakan da za mu iya ɗaukawa don mu samu damar sauraron ba'asin ta yadda za a sakaye sunan mai kwarmatan, abinda Adam Schiff ya faɗa a cikin shirin gidan talabijin na ABC News mai suna This Week kenan. Garin yadda shugaban ƙasa ke barazana, kana iya gane misalin irin damuwar da ke akwai ta tsaro. Sai dai mai kwarmatan ya yi zargin cewa shugaba Trump a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da sabon shugaban ƙasar Ukraine a ranar 25 ga watan Yuli ya yi ƙoƙarin neman taimako ta wajen tono bayanan da za su aibata tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa Hunter da zai yi wa damar da Biden yake da ita ta samun nasarar jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi takara da zai kalubalanci Trump a zaben shekarar 2020. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani jami'in diplomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahiltinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hurɗarta da Afghanistan. Ana kan tsara yadda za a inganta yarjejeniyarmu da Afghanistan kan batun gina hanyoyin motoci da jiragen ƙasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin BRI, a cewar Yang Jiang, ambasadan China a makwabciyarta Pakistan. Sannan ya kuma yaba da zaben shugaban kasar Afghanistan da aka gudanar ranar Asabar cikin nasara, yana cewa China tana fatan wannan zai kara inganta zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita a cikin shekaru da dama.
A gaida Muhammad Hafiz Baballa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Jamhuriyar Niger inda kwamitin Majalisar Dokokin Kasar mai kula da sha'anin doka ya gabatar da rahoton sa bayan rangadin jihohin Yamai da Dosso da nufin fadakar da al'umma kan muhimmancin zaman lafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Suleiman Muni Barma daga Yamai.
Jin ta bakin jama'a a dangane da matsalolin da suka fi cinye musu tuwo a ƙuriya domin yiwa tufka hanci shine makasudin zagayen da kwamitin kula da sha'anin doka a majalisar dokoki ya gudanar a jihohin Dosso da Yamai da nufin inganta matakan zaman lafiya ta hanyar inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda kakakin wannan kwamiti dan majalisa Lawali Musa ke karin bayani a yayin gabatar da rahoton karshen ziyara.
Cikin wannan ziyarce-ziyarcen mun tattauna da shugabannin hukuma da shugabannin gargajiya, shugabannin ma'aikatoci na gwamnati da shugabannin wannan jami'an tsaro, wakilan farar kula da kuma jagororin addini. Matani wanda muka hiranta a kai shine kwanciyar hankali, tsaro da ci gaba.
Fannin shari'a na daga cikin batutuwan da talakawa suka nuna buƙatar ganin an yi wa gyara. Mafari kenan da mambobin wannan kwamiti suka ziyarci ofishin ministan shari'a da dangoginsa, lamarin da a ɗaya ɓangare ya ba da damar jin ta bakin ma'aikata.
Mun yi amfani da wannan kafa domin ziyartar ofishin ministan shari'a da kotun ɗaukaka ƙara da kotun da ke kula da tsayi da lissafi na ƙasa da kotun koli mai kula da harkokin administration.
Yanayin tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da kusan a kowace rana ke bijirowa da salo kala-kala, saboda haka samun haɗin kan jama'a a yakin da ƙasashe suka kaddamar da ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya wani mataki ne da ka iya dakile dukkan wata tashina-tashina, in ji ɗan majalisa Shitu Mamman, mamba a kwamitin Kaji.
Cizancin zaman lafiya da tsaro bayewa a ce na soja ne kadai ko ɗan sanda ko wani waya, a'a, kowa dindin gurgure na iya ba da kokari shi.
A shekarar da ta gabata ne majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta yanke shawarar aikewa da tawagogi akai-akai zuwa sassa daban-daban domin jin koke-koken 'yan ƙasa a hukunce a matsayin wani rigakafin kaucewa ɓarkewar rigingimu masu nasaba da taɓarɓarewar yanayin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A Najeriya, 'yan kasuwa da ke hada-hadar mahaɗin abinci na Agushi sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su karkato da hankulansu kan nomansa, suna masu cewa abu ne da zai iya bunƙasa tattalin arzikin arewacin ƙasar da ma ƙasa baki ɗaya. Ga Alphonsus Akurigwe da ƙarin bayani a wani rahoto da ya fara da bayanin Malam Ibrahim Sa'id, ɗaya daga cikin masu safarar Agushi.
To a yanzu dai a halin da ake ciki, ɓararren Agushi kimanin 30,000 ne buhunsa, wanda ko ba ɓararre ba kudin shi baya gaza 25,600. Amma mu yanda muke sai da namu, in an ce buhun ɓararre ba ɗaya bane da buhun mai bawo.
Shin nan ne cinikin ya fi armashi ko?
Kwarai, mu can Taraba can ne aka fi nomawa ake ɗauko shi, amma zuwa da shi kudanci ya fi armashi, ya fi karɓuwa, ya fi samun masaya, an fi samun riba.
Akwai wata tangarɗa ko shekar da kuke fuskanta?
Kwarai, a wannan harka ta mu ta kasuwa akwai shekar da muke fuskanta. Kasancewar mu matasa ne a Taraba, musamman yankin Gasol local government, musamman kuma garin Sabon Gida, muka haɗa kanmu muka maida abun kungiya na yin wannan kasuwanci, muka kimanta al'amarin dan mu ya mu talakawa mu rike kanmu da kanmu. To idan ya kasance mun samu tallafi daga gwamnati tun kama daga nomanmu har zuwa kasuwancin, lallai za mu ci gaba. Banda ma wannan, ya kasance akan hanya musamman Benue State, 'yan produce sun fi mai da hankali ga wanda ya ɗauko Agushi zai kai kudanci, yanda kasan wanda ya ɗau kayan da dokan ƙasa ta hana kasuwancin shi. Ina kira ga gwamnati lallai ta ɗau mataki akan waɗannan abu biyu da na ƙirga.
Haka zalika, wasu dillalai sun bayyana yadda lamarin yake.
Sunana Abubakar Aliyu Sabon Gida, wanda aka fi sani da Abubakar Big Guy. Ina harkan Agushi, ina saya daga nan, ina kaiwa yankin Enugu, Calabar, zuwa Onitsha, Port Harcourt har Lagos. E gaskiya muna samun riba sosai alhamdulillah. Ni ne Kasimu Adamu Robeli wanda nake zama a nan sabon gida Taraba State. Muna harkan agushi muke yi muna kaiwa kudancin Najeriya. Akasari yawancin mu wanda muke wannan kungiya na harkan agushi yawancin sauran kabilu wanda suke can kudu suna turo mana kudi ne. Sai mu saya, sai mu sa a moto mu kai musu.
Bayanai daga masana da manoma da dillalai na nuni da cewa agushi bai buƙatar ruwa sosai saboda nomansa ya fi bunƙasa ne a lokacin rani. A yammacin Afirka, Najeriya ce ke noma kashi 65 cikin 100 na agushi, kuma an fi samun wadatarsa a jihohin arewa kamar su Taraba da Benue da Nasarawa da kuma Kogi, kamar yadda binciken shafin na finelib.com ya nuna. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Madalla yanzu kuma bari mu je mu shakata da wannan waka. Wannan yanzu kuma bari mu je ga shirin da rashin tayi.
Masurare, assalamu alaikum. Shirin ne zai mai da hankali ne akan tasirin shekaru 60 babu daya na yancin Najeriya akan tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim ne zan gabatar da shirin. Azorare a gobe Talata ne idan Allah ya kai mu 1 ga watan Oktoba. Najeriya ke cika shekaru 61 babu da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na kasar Burtaniya. Hakan da ya biyo ba mika mulki da turawan suka yi ga yan kasa a ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960. Al'amura da dalilai masu nasaba da tattalin arziki su ne suka haifar da mamayen mulkin mallaka da turawan kasashen yamma suka yi a nahiyar Afirka da wasu kasashe na yankin Asiya. A kazalika waɗannan dalilai ne suka zaburar da ‘yan gwagwarmaya suka yi fafutukar ƙwato ‘yanci daga masu mulkin mallaka kamar yadda masana suka sha nanatawa. Yau shirin da rashin tayi zai yi bitar gajiya ko akasinta da tattalin arzikin Najeriya ya samu biyo bayan samun ‘yancin kai shekaru 59 da suka shuɗe. Dangane da haka ne muka gayyato masanin harkokin tattalin arziki, hada-hadar kuɗaɗe da aikin banki, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha da lamuran gudanarwa ta Kano, wato Kano Polytechnic, Dr. Lawan Habib Yahaya.
Assalamu alaikum. Za ka ga za a duba wannan yanayi daga ɓangare biyu, ma'ana cewa shi ‘yanci shi ne yake ba da damar mutum ya samu ikon mallakar tattalin arzikinsa. Saboda haka da aka sami ‘yanci, Najeriya ta samu mallakar tattalin arzikinta a daidai gabar da duniya take da buƙatar mai. Allah ya wadata Najeriya da mai wanda kuma da shi ne ta yi amfani da shi wajen ƙaddamar da jadawalin wato taswirar cigaban al'umma, wato development plans dinta. Ta haka ne Allah ya taimaka ta giggina manya-manyan matatu da makarantu da jami'o'i, aka fara wato aka ci gaba da haɓaka harkin noma a wancan lokuta, sannan aka giggina masana'antu, aka samu mutane aikin yi, aka kafa tafarkin ilimi wanda shi ne ci da ƙasar gaba saboda haka idan ka duba ta wannan bangare yanci yayi tasiri wajen bawa wato Najeriya dama ta mallaki arzikin kanta ta kuma fara dabbaka waɗansu manufofi da za su kyautata rayuwar al'umma da aka ci gaba ne to kuma sai abubuwa suka da baibi abubuwa guda biyu da yi a gani na na daya wato su kansu tura da suka ba kasashe da mulkin mallaka da duk kasar da suka ba yanci kusan yanci suke ba ta na siyasa da zamantakewa amma tattalin arzikin kasar kusan yakan dogara kacokan da a hannunsu ko kuma da yadda suka juya shi musamman ma in ka duba waɗansu bangarori musamman kasashe da suke da renen Ingila ko Faransa musamman renen Faransa su ma suna da wannan babban matsalar sannan haka su ma renen Ingila ma'ana shine zaka ga waɗannan kasashe ba su haɓaka damar masana'antu waɗanda su ne za su bada aikin yi ba wato da kuma har ma aka wuce su fintinkau yanzu ba wai ma masana'antu ake ba damar wato abinda ake kira technology fasahar kimiya da information management wanda yanzu ake yin harkar internet fasahar sadarwa wanda duk aka bin mu a baya wanda idan dai ba a dora tattalin arziki a wannan turken ba na masana'antu wato zaka ga duk irin yancin da kasa za ta samu da kuma irin cigaban da za ta yi da irin taimaka al'ummar ta za ta yi zaka ga ana samun gidi
amma kuma a baya kuma ai kamar kai mana bayanin cewa yancin da ita Najeriya ta samu ta samu sukuni ta kafa masana'antu da irin matatun mai nan wannan ya ba ta dama ta yi abubuwa da yawa na shi development plan
to ai wato cigaba yana tafiya ne da yawan jama'a shi cigaban tattalin arziki in mutane na karuwa arziki na dada fadada idan ba a samu wannan yanayin da arzikin zai fadada ba ya zama na mutanen na karuwa arzikin baya fadada to kuma sai a fada cikin talauci shi kuma fadada tattalin arziki ya danganta da yawan sana'o'i da masana'antu da yawan abincin da mutane za su ci da wato lafiyar su da harkar ilimin su wanda duk a hada suke daga sanda aka samu an samu tasgurin ko dai na samun kudaden yin aiwatar da wannan ko kuma rashin tunanin aiwatar da taswirar da za ta haɓaka wato wannan yanayi ko kuma aka samu shugabannin da iza mana cewa sun kauce daga wannan bigire sun koma wato tunanin arzuta kansu to wannan abubuwan za su kare idan suka kare maimakon a samu haɓakar tattalin arzikin ƙasa sai iza mana mutane na ƙaruwa amma kuma talauci na ƙaruwa saboda babu wannan damammakin da za su amfani zamantakewar mutane da tattalin arzikinsu
kenan yana nufin wannan gazawa da ake zargin shugabannin jiya da na yau da ita a Najeriya wacce wasu da dama suke ganin cewa rashin shugabanci na gari ne yasa aka samu kaya inda ake misali ake korafa-korafa na sha'anin tattalin arziki za a iya cewa yana da nasaba kenan da wancan tsari na su tura mulkin mallaka da ba su ba da yancin gaba ɗayansa ba
to ai shine na gaya maka kusan ba Najeriya ba har kusan kasashen Afirka da waɗansu kasashen ma da suka haura Afirka wanda sai daga baya su sun Allah ya taimake su sun zauna sun karatun tanusu suka juyo daga kan tafarkin da aka dora su na zama su dogara kacokan da fitar da tattalin arzikin da ƙasa ta basu su miƙa wa turawa sannan tura su zana musu manhajar tattalin arzikin da za su bi wato kowace ƙasa tana duba ɗabi'arta da ɗabi'ar al'ummata da irin arzikinta ta zana taswirar tattalin arzikin da zai dace da ita idan aka samu wannan shine ci gaba na farko na biyu a samu shugabanni na gari waɗanda za a zama na cewa al'umma ce a gare su ba kawunan su ba kuma suna da kishin waɗannan al'umma to ta nan ne tattalin arzikin ƙasa sai ya haɓaka waɗannan abubuwa guda biyu suna damun Afirka
shan ka ce mana akwai ƙasashe da aka yi musu mulkin mallaka da ba na nahiyar Afirka ba amma sun samu dama sun kaucewa wancan tsari na dogara da su tura mulkin mallaka kuma waɗanda suka mallake su menene kake ganin ya sa su shugabannin Afirka ba za su ɗau wancan salo irin na su ƙasashen da watakila suka bijirewa tsarin da aka ɗora su a kai na dogara da iyayen gidansu ba
wallahi ni dai a tunani na shine babban abin da yake damun mu rashin kishin kasa da siyasar tar da komai wato kasashen Afirka sun fi ba wa siyasa muhimmanci fiye da tattalin arzikin kasa amma idan ka dubo wasu kasashe tarbiyyarsu kamar irin kasashen Asia wato Asian countries wato da kuma kasashen duka suka ci gaba a duniya tattalin arzikin kasa yafi tasiri an fi ganin sa da muhimmanci fiye da siyasa amma kasashen Afirka ko kawansu shugabanci waye zai hau shugabanci sannan kuma a junan nakin su ma a Afirka waye zai shugabanci wani sannan ya za su samu matsayi a duniyance wato kasashe irin su misali irin sa Malaysia irin sa Singapore da suka ci gaba daga kasashe matalauta a 1974 zuwa 5 a iza mana cewa a yanzu suna ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke wato tattalin arzikin kasarsu da ƙarfi zaka lura siyasar duniya ma bata shiga ta dame su ba neman wani mukami a majalisar ɗinkin duniya ko a ce suna shugabanci kaza ba wani ne ya dame su ba mafi yawa akwai kasashen da tattalin arzikin kasar su shi yafi damun su fiye da siyasa wato kasashen Afirka a al'ada mutanen Afirka da ƴan Najeriya a al'ada su kowa a abinda aka tarbiyance shi ba a tarbiyance shi da san kai ba shi yasa shugabanni na farko bayan wato samun yanci a Najeriya irin su Ahmadu Bello Allah ya musu rahama idan zamana cewa ba wani abu suka tara ba sannan kuma duk abin da za su yi kokari su kafa al'umma su taimake su shi suke wannan dama ita ce dabi'ar su
ya za a yi shugabannin Afirka shugabannin Najeriya tunda ita muke magana su bijire wancan tsari kuma su rungumi tsarin mutanen farko da aka san ita Najeriya akanta
dole sai an samu wani yanayi da tunanin al'umma zai canja iba da jidar kayan gwamnati ya zama na ba shi ne yake birge su ba idan a siyasa ake su dubi darajar mutum da kimarsa su zabi waɗanda za su zauna su yi tunanin yadda za su sama musu makoma mutane su irin mutane irin shugabancinsu idan mutane ya zama na cewa su tunaninsu wato abinda ake kira is short term na gajeren zango ne tunaninsu abinda za a ba su a yanzu shi da mai su ba abinda zai amfani su ya amfani al'umma su ya amfani ƴaƴansu gaba ba to babu yadda ƙasa za ta ci gaba shi ma ɗin siyasar ba yadda zai saboda wannan al'ummar sa take so ya samu ya bayar a lokacin saboda haka sai yi wato kura tsira da baki
Talon Habibiya ya ke nan masanin tattalin arziki. Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kira. Yanzu a madadin shi da Talon Habib, ni Mahmud Ibrahim da shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba za ka yi ni ne ne kuɗin ka. In kuma ka tashi ka je wa to ka kaje da hanya.
Tabar Allah yanzu kuma ga sharhi wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post. Jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka an dukufa ta bangaren gwamnati da kuma 'yan Najeriya wajen bikin samun 'yancin kan kasar. Na cika shekaru 59 da samun 'yancin kai daga Turawan Ingilishi, tuni da aka gudanar da bukukuwa da suka hada da addu'o'i a masallatan Juma'a daban-daban da kuma majami'u na cococi da aka gudanar a jiya. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar ta ruwaito cewa yanzu haka attajirin nan na Najeriya wanda kuma ya fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka, Alhaji Aliko Dangote, ya bayyana fatar koyi da hamshakin attajirin na duniya Bill Gates wajen bada wasu daga cikin kudaden da ya mallaka na kusan dala biliyan 10 daga ciki ga kungiyoyin sa kai domin taimakawa al'umma a sassa daban na duniya musamman ma da nahiyar Afirka. Jaridar The Punch ta bayyana cewa Aliko Dangote ya furta hakan ne a wajen taron duniya akan muhalli da aka gudanar a birnin New York na kasar Amurka karshen mako. Sai kuma jaridar Business Day, jaridar daidai ta ruwaito cewa yanzu aka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar toshe layukan sadarwa na al'umma kasar fiye da miliyan 2 wanda ake zargi ba su yi rijistar su ba kamar da ya kamata. Wannan maraki da hukumar sadarwar kasar ta dauka da ya biyo bayan umarnin da hukumar sadarwar Najeriya ta fitar ne domin kiyayewa da kuma tabbatar da tsaro a kasar. Sai kuma jaridar Premium Times jaridar da ta yi babban labari ne akan yadda hukumar tsaron cikin gida na SSS a Najeriya ba ta bin umarnin kotuna. Jaridar ta ja misali da hukumarnin da kotu ta bayar na kwana-kwanan nan na sakin wani dan jarida kuma da tsohon dan takarar neman shugaban kasa na wata jam'iyyar siyasa kuma mamallakin jaridar Sahara Reporter Omoyele Sowore da wata kotun tarayya ta bada umarnin a sake shi ta ranar 24 ga wannan wata na Satumba. Amma kuma hukumar SSS ta tsaron cikin gida a Najeriya ta yi fitali da wannan umarni. Bayan wannan kuma jaridar ta Premium Times ta sake misali da tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro kan Samba da Suki wanda shi ma kotuna daban-daban shi kuwa da kotun yammacin Afirka suka bada umarnin a sake shi. Amma kuma har yanzu hukumomin tsaro ta tarayyar Najeriya suka yi fitali da wannan umarni. Abin ya jibrin muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum muryar Amurka ne magana abun duki ko da wanda local government da ake din da ya kan gaskiya abin da wasu an konkusiya su kawo da ta Ali Isa Fantani ma'ana minista na sadarwa tana tafiya daidai ba sannan ya kamata shi shugaban konkusiya shi da Tarabi Musa Bankuso ya yi tsoro nuna bakin ciki ne nuna abin da aka yi daidai ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa yana so an ba da ra'ayina akan abin da ya faru a jihar Zamfara ta yadda wasu suka wulakantar da Alkur'ani a cikin wata makaranta. To hakikanin gaskiya wannan matakin da gwamnatin jihar Zamfara ya dauka abin matawalla ya yi daidai na wannan makaranta.
Ni ne Abubakar Garba Jabba Bauchi Karofuma da ke ra'ayina shi ne kullum a ce ilimi a ce mata da yara mace-mace da shauransu duk kuma sun mance da yadda shugabannin kasan suke saci dukiyar kasan suke raya kansu da kansu su bar mutane cikin kunci da wahala. To baka da kuɗin da zaka biya ma ɗanka makarantan ko uniform ko abincin da zaku ci ma babu da wahala. To yaushe za a ce an samu lafiya har an samu wani ciwon lafiya da shauransu a duk shirme suke yi.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyi da ke adawa da su ke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara da aka yi ana ta zanga-zanga kan zaɓukan yankin da ma siyasar ƙasar ɗungurungun. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar Democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya yi ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani jami'in diplomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hurdarta da Afghanistan. Ana kan tsara yadda za a inganta yarjejeniyar mu da Afghanistan kan batun gina hanyoyin motoci da jirgin ƙasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin biya ra'ayi a cewar Yang Jiang, ambasadan China a makwabciyar ta Pakistan. Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea an yi gwanjensu a kan kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 23. Hukumomin ƙasar Switzerland sun kwace motocin guda 25 bayan da aka yi bincike a kan batun halasta kuɗaɗen haram.
To masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Babalade ya tani gabatarwa da Solomon Abode ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu Justin. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.